sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya ha kuma na iya samu a Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Sugo masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamata sharto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji kiran da shugabanni suka yi a mataki daban-daban na zauna lafiya lokacin bikin sallah sai kuma Sarfil Hashim wanda zai shigo da maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai dai yanzu za ku yi hakuri ba za mu samu daman kawo muku labarun da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ba amma za mu kawo muku sakonnin da ku masauraro kuka aika muna amma fa duk kuma waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da aikin hajjin bana musulmi fiye da miliyan 2 ne a jiya Talata suka yi jifan shiɗan bangaren aikin hajji mafi hadari inda turareniya a 'yan shekarun baya-bayan nan ta halaka ɗaruruwan alazai. An tafka zafi sama da maki 40 a ma'aunin Celsius. Kwanan Amurka musulmi sun fara bukukuwan sallar layya a jiya Talata shagulgulan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi waɗanda ke nuna cewa an kawo ƙarshen ayyukan hajji da ake yi shekara-shekara a Makka. Hutun wannan shagali na sallah na ɗaya daga cikin muhimman lokutan hutu ga musulmi a duk faɗin duniya. Kamar yadda musulmi yake yi a sauran sassan duniya, musulmi da dama a nan Amurka su ma sun fara bikin na sallah ne da halartar sallar Idi da sanyin safiya a masallatai da cibiyoyin addinin Islam da ke ƙasar. Sai dai wasu musulmi da ke yankin babban birnin Washington DC sun gudanar da sallar ta Idi ne a wata majami'a a jiya Talata. Dalili ko shine cibiyar addinin Islam da ke yankin Burke na jihar Virginia ba ta da sararin daukan dimbin mutanen da suka je domin yin sallar ta Idi kamar da aka saba a shekarun baya. Saboda haka sai aka gudanar da sallar ta Idi a wata majami'a da ke kusa wacce ake kira St Andrew's Episcopal Church. Sakatar harkokin wajen Burtaniya ya kira ga kasashen kawance na asali na yammacin duniya da su zo a haɗa kai domin tunkarar abin da ya kira muggan ɗabi'un da Rasha ke nunawa. Yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewa Amurka ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za ta jagoranci wannan tafiya. Sakatar harkokin wajen na Burtaniya Jeremy Hunt ya faɗa wa wani taro a Washington cewa yana da muhimmanci Amurka da Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai su zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen tunkarar halayen shugaban Rasha Vladimir Putin na kai munanan hare-hare da suka take dokokin ƙasa da ƙasa da aka daɗe ana amfani da su. Gabanin ya gana da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen ƙasar Mike Pompeo a jiya Talata. Hunt ya ƙara da cewa waɗanda ba sa tare da muradunmu su kwanda sanin cewa akwai mummunan sakamako da zai biyo baya idan har suka tsallake shingen da aka gindaya musu suka mamaye wasu yankuna ko suka yi amfani da wani makami da aka haramta ko kuma suka dukufa wajen kai hare-hare akan rumbun bayanan internet. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajin gangamin yakin neman zabansa Paul Manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru. A jiya Talata shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a filin tashin jirage na Yega da ke Charleston a jihar West Virginia cewa wannan wani abin bakin ciki ne da ya faru yana mai cewa bai ji daɗin wannan abu da ya faru da Manafort ba wanda aka samu da laifuka takwas na almundahana da suka tuhume da aka tuhume shi da su. A wani lamari mai kama da wannan wanda ake ganin babban koma baya ne ga shugaba Trump wanda kuma ya faru a daidai wannan lokaci da aka samu Manafort da laifi. Tsohon lawyer Trump da suka daɗe suna aiki tare Michael Cohen ya amsa laifin tuhume-tuhumen da ake masa inda har ya bayyana cewa an biya wasu mata biyu kuɗaɗen toshiyar baki da nufin matakin ya yi tasiri akan zaben Amurka wanda Trump a lokacin yana ɗan takara a shekarar 2016 ya ba da umarnin a yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargabar cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin ƙasar ya faɗaɗa har ya kai ga karai tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008. Farashin hannayen jarin bankunan nahiyar Turai da manyan masu baiwa Turkiya bashi sun fadi warwas sannan kudaden China, Brazil da Mexico duk sun raunana. Masu fashin baki da dama na fadin cewa babban tasirin kuma wadancan arzikin na Turkiya kan basussukan da ake bin kasar da faduwar darajar kudin kasar zai zamanto takaitacce inda mai yiwa Burtaniya ta fi kowace kasa makuwa daga wannan matsala. Saboda bankunan kasar da dama su suka fi ba kasar ta Turkiya basussuka kamar yadda masanin tattalin arziki a bankin Deutsche Oliver Harvey ya faɗa. Wata girgizar kasa mai karfin gaske ta fadawa yankin arewa maso gabashin Venezuela inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan titina domin tsira da ransu. Hukumar da ke nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasa mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin ne da zurfin kilomita 123.
Faran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Kamar da muka cewa gabatarwa shugabannin addini da na siyasa da ma na al'umma sun yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da junansu musamman da yake ana don fara lokacin zaɓe a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Bari mu faro daga jihar Niger inda Gona Abubakar Sani Bello ya buƙaci jama'a su zauna lafiya da junansu. Ga Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A sakonsa ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na Kwanta Gora Alhaji Saidu Namaska ya yi kira ni ga matasa musamman a wannan lokaci na hada-hadar siyasa da kar su bari 'yan siyasar su yi amfani da su wajen aikata abinda zai tayar da hankalin jama'a. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayani ne akan mahimmancin zaman lafiyar.
Particularly, we need to play politics by the rule, especially as we approach the 2019 general elections. Once again, I congratulate all Nigerites and Nigerians as I wish them all a memorable Eid al-Kabir celebration.
Ya ce, musamman muna buƙatar ku bi dokoki wajen gudanar da harkokin siyasar ku musamman a wannan lokaci da ke tunkarar babban zaben shekara ta 2019. Ina taya al'ummar jihar Niger da ma Najeriya murnar babbar sallar.
Mun gode Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger sai jihar Taraba inda babban limamin da ya jagoranci sallar Idi a fadar gwamnatin jihar Dr. Salu Isa Jibrin ya buƙaci al'umma su gujewa duk wani abu da zai kawo tashin hankali a cikin al'umma.
Yan wa musulmi mu sani kalmomi da ake tada shi wato da ake ingiza kabilanci da shi shine kabila kaza ta zalunce mu lokacin da muke kaza, kabila ta kaza ta bautatar da mu, kabila ta kaza ta yi fada da kaza. Ashe maganan fada tsakanin manomi da makiyayi tsohon zance ne, kabila da habila kowa ya riga ya sani, amma bai hana Annabi Adam ya shiga tsakanin su ba a matsayin ƴaƴansa. Ashe abu ne da ke faruwa, saboda haka mu yi hankali. Sannan babu wata kabila kai babu wani gida face akwai gaba a cikin gida, saboda ka dauko wannan maganganu cewa ai da sun yi mana kaza kai ma in ka samu zaluncin za ka yi.
Shi ma dake tsokaci mataimakin gwamnatin jihar Taraba Honorable Haruna Manu ya shawarci al'ummar jihar nema da su zama tsintsiya madaurin ki daya domin cidda jihar gaba.
Alhamdulillah rana ne mai muhimmanci wanda suke da shi su bada wada su bawa waɗanda ba su da shi. Mu yi kokari mu zama mun hada kanmu gaba daya mu ziyarci yan uwanmu da musamman ma makwabtanmu. Mu da kaman mu da muke nan Taraba inda muke da kabilu daban-daban ba wanda zai kori wani, kullum muna faɗan irin wayannan abubuwan din. Kasa ne wanda namu ne gaba daya, yadda Najeriya take na kowa da kowa haka Taraba tana nan na kowa, mu ƴan da muke cikin ta ƴan Taraba na kowa da kowa ne. Muna fata za mu ci gaba da zaman lafiya da junanmu.
Da yake jawabi yayin hawan gaisuwar sallar da aka saba yi duk shekara mai martaba Lamiran Adama Dr. Muhammadu Barkin da Aliyu Mustapha, shi ma kuwa ya taɓa wasu matsalolin tsaro ne da ke addabar al'umma a yanzu da suka hana da faɗan manoma da makiyaya da kuma batun an jaga aliya na inshila.
To Ibrahim Abdulaziz mun gode. A can babban masallaci Abuja ko limamin ne Professor Shehu Sa'id Galadanci ya yi kira ga shugabannin siyasa da su bi dokokin da aka shimfiɗa domin kaucewa tashin hankali lokacin zaɓe.
That year which is coming is the day in the year of election.
Shekara mai zuwa shekara ce ta zabe. A don haka ina kira ga shugabannin siyasa da su yi kokarin ilmantar da magoya bayan su tare da wayar da kawunan su su rungumi akidar zaman lafiya a kuma kaucewa hatsaniya.
Without any rancor, without any fight.
Shima ministan babban birnin tarayya Muhammad Musa Bello ya bayyana ranar sallah ne a matsayin babban rana.
It's a very great day. It's a very important day.
Mai matukar muhimmancin gaske inda ya nemi da lalle shugabanni a dukkan matakai da su gaba da tsoron Allah.
Hassan Kaina Maina, mun gode. Za mu rufe ne da sakon limamin masallacin Idi na Haraba tsohon jami'ar Bayero dake Kano inda ya bada muhimmancin babban sallah ga musulmai.
To kafin shirin mu na gaba ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Sheka Andy Bature har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu kuma goya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Kambatin takaddama fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filinsa dake unguwar Bahar Quarters dake Kwandu wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo cewa shine ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Dare dake zama majida dan waja batun da ya kai ga wata kotu har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama akai shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musunta magana cewa gwamnatin jihar Gombe ya karbi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamnati yayi wata magana akan fili ba bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan Alhaji Adamu Muhammad da yace akan turo lauyoyi daga ofishin Chief Jojin jihar Gombe a madadin gwamnati Ibrahim Dan Kwambo dan kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake majiya mai tushe daga ofishin Chief Jojin Hakila Wai Heman ta ce babban alƙalin ya ce yana ganin Alhaji Adamu ya yi tuntuban harshe ne dan ba mamaki ofishin Anthony Jarar na jaha ne wato ofishin commissioner shari'a kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura ba babban alƙali ba za mu ci gaba da bin wannan lamari dan gano hakikanin abin da ya faru amma yanzu ga ci gaban korafin Alhaji Adamu Muhammad
kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka kotu
yanzu a matsayin kotu ina ci gaba ko na tardar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lawyer yake yanzu a di kusan dalilin irin wannan matsala
shi yasa ka tura shi lawyer
ne da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a ya je gama wanda ko ba ma zaba na gombe ne yaran zai ci gaba da shari'a ko na tardar ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a shiga kwanta shari'a ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a
yauwa to wai shirya nake so na ji ya huka kare daga nan kotu a Gombe
mun kare daga alƙalin da muke shari'a gaban sa Suleiman ya Abubakar mu ya kori shari'a daga gaban sa shine yanzu nake kan appeal na yankira sunna appeal na tura ana nan ana buga record za mu tura kuma musamman ma
gano cewa
musamman ma register din kotu
eh ma wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wai sai ta kore shari'a ko me ka fahimta
wato abinda kotu ta fahimta wani ne can ya kama wata ya kama kafar kotun ta kasa yake so a danne ni wanda wasu ne daga cikin tuhin shari'a na jihar Gombe na samu labarin wannan shi kuma alƙali Allah ya sa mai imani ne yace to in yi haka in je gaban Allah ya ce me saboda haka yace abinda bi masa kawai ya kore shari'a muka je karanta annin shari'a ya ce to shari'a shi ya koye ya yi dismiss din ta ma daga gabansa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne
wato ma'ana eh kafin mu je ma ga magana hawan jini ya nuna ya kore shari'a bi ce ya mallakawa
wadannan bi mallakawa ko ya mallakawa wani filin nan ya je gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallakawa ko kuma wallahi wannan alƙali in ga alƙali mai imani ne ban taba zuwa gaban irinsa ba mun shekara uku muna shari'a a gabansa ban taba taka kafata kai in ga wani mahi ga can basa ban taba gani ba Allah saka masa da alheri
wato sunan wata yar
wasu inda ba ko wata cewa cewa ban taba ganin wani ko can basa kai ban taba hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wannan shari'a ba wanda naga ya taba hannu da shi in yazo zai bude kofar din sun shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za ya cewa cewa wanda muke shari'a da shi din ko wata ɗaya dan sai din shari'a da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya akai saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a shi kawai zai kore a daga gaban sa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a
shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta rashin lafiya
wannan jini ya doke ni na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi
ka bar Gombe gaba ɗaya saboda
kada
kwaci ma gonar ita ma koyi
yawa kai ka fahimta saboda ba zai iya bude gona a Gombe a samu wasu mututa irin su a ce ai gwamnati ya karbe wanda ba halin gwamnati kenan ba wanda na san wannan ba halin sa bane sai na dauke gaba ɗayan su haka a jahar Bauchi nake mashin ma naira 800 nake hawa kafin ije garin da nake aiki daga bakin dinduma
oh dinduma nan kan gada din
kuma kan gada da ganin nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiran sa gengen to a gengen nake noma
ta wajen bangaren Yankari ne ko
yauwa yana yamma da Yankari iya kudu da Bauchi a nan nake noma ma shinkafa ba na ji na zuwa kai buhu uku ago
to ai ka alaja da mun kan murmure ina jin zaka manta maganar filin
magana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatu lauya saboda irin wannan matsala in ma da ta dare na ganin gidan gurin ne shiga to wata ran za ta yi ce je kotu ku ya gina shiga
yanzu alaja da mu a takeice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci
abin da nake so na ga in ni a tabbatar min da fili na inda mai son su ko a ina ne a matsayin nawa ne yazo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida gomba a matsayin kadara na sai gida ma na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da fadi aka bin kai aka min dodoro da gwamna wanda ba hadin gwamna kenan ba
wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jare ita ce anguwa kusan zance a dade mafi tsada a garin Gombe
kwarai da gaske
to shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda zaka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa
a yanzu a takeice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai 15 guda daya wanda irin nawa ne amma bambancin su da na koyi da wanda ya dan fuska amma miliyan 20 miliyan 15 za ka hakiki sai da filiya ba amma waɗannan mututa suka zo suka tankwasa shi suka ce wa an sai da 1800 wanda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu a shari'a na kashe saboda miliyan 3 kuma na nan ci gaba
ba gudu ba jaraba
na ja kafar rundona na ja kafar rundona in bai gudu ba ni ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu ta ce ta karbi filin to ita ma kotu ai kai dama wanda zan bi diddigi in ga mai diddigin karbi filin in mun duk tana tana gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin yake fa akwai inda zamu jiwa mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne babu bangaren kotu muke bi yawa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shike ba mu ikon yin komai yau wato amma za mu fita diplomasiya yanzu muke bi fannin shari'a tunda fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi
shikenan a yanzu alaja da mu zanci yanzu ta kila zaki yi gamuwa ma da shi gwamna da kace an yi amfani da sunan sa
ba da gaske ni na sani amma shi bai sani ba
me zaka faɗa masa
gwamna ne a yanzu ina gama da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ni cika gwamna ina da wata damuwa ya kara da hikuru a ne mun dodoro da kai akan ka karɓo da fili rani ko ka zaka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna yace a kai ba a taɓa wannan ranan ba da duk ai kaya da kai an ce kai ne ka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka baiwa wani Haruna Umar Haruna Umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tattari miji dadin waja a matsayin sa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garabi ya bar Adamu a cikin talaka yan uwansa kuma alhamdulillah wannan zama da yake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mana Allah sai zama mana alkhairi
Alhaji da mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da.
Na'am, madalla Allah ya nuna ma.
To masu sauraro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filinsa da yake an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntube bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu amadadin Nasir Adam El Hikaya. Ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake ka muku wani sabon shirin mu kasance lafiya.
To mu kasance lafiya yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
لا Assalamu alaikum murai Amurka. Mai magana Ibrahim Umar Rijau Jami'ar Jami'ar Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga dukkan musulmin duniya gabaki ɗaya. Allah ya maimaita muna wata basiran lahiya. Ina miƙa gaisuwa ta ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da sauran shugabannin musulunci gabaki ɗaya.
Assalamu alaikum. Ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina bakin KTV ba Ɓaro Road. Mai girma gwamna mai taimakon bayan Allah gwamnan jihar Katsina. Tabbas kowa ya shaida kana tausayin bayan Allah don saddaka hauka tausaya ma tsofaffin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya. Amma kuma an fara yanzu kuma abin ya dan soye citura don wasu tun 2017 kuɗin su sun makale na gratuity ba a biya su ba. Saboda haka ina kira gare ka don Allah dan Annabi ka bincika saboda mu mun san kana bada umarni kila ko dai ka samu uwa da samun wasu masu kansa kansa gindinka suna neman su ana ka aikin alheri.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mun magana ba kuma hannun da gashuwa har yanzu. Da farko ina yi wa daukakin musulmi na Najeriya da duniya baki ɗaya mallan sallah gayya. Allah ya karbe ibada. Kai da haka kuma ina miƙa godiya ta ga gwamnatin jihar Yobe da kan mai girma gwamna Ibrahim Zaidan bisa hanya da ta yi mana daga garin alƙali zuwa garin Goyo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar zama injiniyan samar da mana presidente local government to the Nigeria. Ina kira da shugaba Muhammadu Buhari. Farko ne muna neman da zuwa da Allah. To Allah ya shi kiyaye hatta ma'aikata ne. Duk fadin kasar Najeriya duk jawon kowa zai kalla da wannan murna wannan sallah ga musulmi. Amma shi ya tsanke suka sa kira kowa. Ba wani musulmi da
Assalamu alaikum sunana Sani Muhammad daga Karmu Abuja to ni abinda zan faɗa a yau shine alina alini dangane da rasuwan Mr. Kofi anan saboda shi haliki ne jarumi wanda ya bajinta a duniya ba to ina wa daukakin jama'ar duniya ba ma gane ɗaya ba ko ta ina wannan mutumin jarumi ne gwarzo ne wanda ya dace dole a yi farko da abubuwan da
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wa ma wannan karan a takaice.
Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta faɗa wa yankin Arewa-maso gabashin Venezuela inda ta girgiza gidaje ta kuma sa mazauna yankin suka fita daga muhallansu zuwa kan tituna domin tsira da ransu. Kuma da ke nazarin yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasar mai karfin maki 7.3 ta afkawa yankin da zurfin kilomita 223. Yankin da bala'in ya fi shafa na da nisan tafi kilomita 20 daga arewa maso yammacin wani gari da ake kira Yegoro-Faro. Kasuwar hararren kuɗaɗe ta duniya ta fara fuskantar koma baya a makon da ya gabata yayin da matsalar da tattalin arzikin Turkiya ke fuskanta ta haifar da sabuwar fargaba cewa akwai yiwuwar tasirin koma da tattalin arzikin ƙasar ya faɗaɗa har ya kai ga karaya tattalin arzikin duniya kamar yadda aka gani a shekarar 2008. Farashin hannayen jarin bankunan nahiyar Turai da manyan masu baiwa Turkiya bashi sun faɗi warwas, sannan kuɗaɗen China, Brazil da Mexico duk sun raunana. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi korafi kan manyan laifukan da aka ce an samu tsohon manajan gangamin yakin neman zabensa Paul Manafort da su waɗanda ka iya sa ya fuskanci hukuncin zaman gidan yari na tsawon gomman shekaru.
To madalla da wannan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu taya abokin aikin mu Sarfil Hashim Gumel na murna samun karuwa ɗa namiji da matarsa Malama Zainab ta haifa jiya. Ubangiji Allah ya ba raya kuma ya ɗaya ba. Idan an jima da lasar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin himma ba ta garago wanda zan sake dawa domin na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmudu Lalo da muka yi asubanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya.